Ke sauraro assalamu alaikum me hukuncin sanya zoben azurfa kuma mai dauke da sunan Allah
to sanya zobe na azurfa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an kasa zobe kashi uku
idan mutum mai saurin daukar ciki ce ya halatta su rika yin amfani da robar hana daukar ciki wacce addu'a mutum zai rika yi dan ya rika gane karatu sosai da sosai kadan kinan daga cikin tambayoyin da insha Allah za a ji amsoshin su a cikin shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin wanda ya saba zuwa muku daga sashen addinin musulunci da wannan gidan radio sunana Habib Ja'far Madobi muna tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin amsa tambayoyin
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to kamar yadda muka saba yau ma mallam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar da yanda suka zo a cikin littafin Nihayatul Alam inda ayo mallam zai mana bayani akan alamar tashin alkiyama ta 109 za a koma rayuwa irin ta da
da sunan Allah mai rahama mai jinkai salati da daukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya alama ta 109 mutane za su koma rayuwa irin ta da can wato duk waɗannan abubuwa na zamani na kere-kere za a yi zamanin da za su daina aiki wannan wayoyi namu za su dauki motoci za ka zo da safa ka kunna mota ka taki tashi ka tada inji ya ki tashi ka kunna fitila ta ki kamawa sai an koma a ci balbal an koma tafiya akan jaki da alfadari da doki an koma rayuwa irin ta da to a lokacin kuma mutane za su ga kamar alkiyama ta tashi domin an riga an alakanta kaso 90 na rayuwa da abubuwan zamani an daina guga sai da wuta an daina nika sai da wuta to duk waɗannan abubuwa din za su zo yanzu ma hatta dan markade din nan shi ma yanzu da wuta fura ma yanzu a dan dama ta din nan an daina sai da wuta to duk waɗannan abubuwan za su zo su daina aiki a wani yanayi da za a zo da wani lokaci kamar yadda Imam Muslim ya rawaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yace suna tsakanin haka sai suka ji wani yaki ya barke wanda yafi na baya girma sai ga mai shela ya zo musu yace dujal ya maye muku a cikin zuriyarku sai su watsi da abin da ke hannunsu su fuskanto inda yake sai su aikata mutum 10 daga cikin su waɗanda su ne jarumai na wannan lokaci yace na san sunayensu da sunayen iyayensu da kalar dokin da suke haye da shi waɗannan su ne mafi darajar jarumai a ban ƙasa a wannan lokaci to kaga wannan hadisi ya nuna abin zai faru ne amma ba nan kusa ba sai lokacin da dujal ya bayyana sannan ne wannan abu zai faru wanda kuma tunda annabi ya faɗa hadisi sahihi mun san zai faru kuma alama ma tana nuna haka domin abubuwan nan da suke ta zuwa na ci gaba da kuma yadda wasu ke kokarin su lalata ci gaban ko su to yana nuna maka cewa za a wayi gari wani zai je wani abin da za a daina ma yin wayar gaba daya kuma yanzu ma sai a turo virus sai kaga yazo ya kakkashe computer ya lalata handset ya lalata duk wani software to kaga to dan adam kenan yayi virus yayi antivirus to balle kuma ce za a yi wani yanayi da dan ma an taɓa faɗa a baya cewa 2000 da duk computer za ta tsaya
eh da haka aka riga yaɗawa
haka aka dinga yaɗawa kaga aka yi ta siyar da ita da arha sai da aka ga 2000 din ta wuce kuma ba abin da ya tsaya aka dauka wancan hira ce kawai da labari da ta zo mu jita
haka
to haka amma nan gaskiya ne tunda ya tabbata annabi ya faɗa sai dai wani lokaci ne wani guri ne shine kawai za mu jira
Allah subhanahu wataala a dukkan al'amari ya dafa mana amin summa amin yanzu kuma za mu fara wannan shiri na tambaya mabudin ilimi a wannan lokacin inda a yau za mu fara da tambayar da ta fito daga Mustapha da ke gadan kaya a Kano akaram kalla tambayar sa ita ce wacce addu'a mutum zai rika yi domin ya rika gane karatu sosai da sosai
to gane karatu yana da bambanci daga mutum zuwa mutum daga guri zuwa guri daga yanayi zuwa yanayi da haka malamai ba su faɗi wani abu guda daya wanda shi mutum zai dinga amfani da shi yana gane karatu ba inda ku akwai wannan abun guda daya to ai kaga me wannan abin da jama'a sun tara kofar gidansa dan kowa yana so ya gane karatu
gaskiya
to amma wani tun daga halittar da Allah ya masa ne kwakwalwarsa wato ta kasu kashi hudu ita kanta kwakwalwa akwai mai saurin haddace abu mai nisan mantawa ma'ana nan da nan zai haddace abu amma sai ya shekara da shekaru abin bai manta shi ba sanan na biyu akwai mai wahalar haddace abu kuma mai wahalar mantawa kafin ya haddace abu sai ya biya shi sau 100 sau 1000 kana abin zai zauna in kuma ya zauna kenan kaga ya sha wahala wajen haddacewa kuma baya mantawa sanan na uku akwai mai wahalar haddacewa mai saurin mantawa wani kafin ya haddace abu sai yayi ta maimaitawa yayi ta maimaitawa kafin ya gane abu sai yayi ta maimaitawa yayi ta maimaitawa gashi ya gane din da wahala ya haddace da wahala amma kuma sai ka ga nan da nan ya manta
haka
wani kuma zaka ga cewa yana da saurin haddacewa da saurin mantawa nan da nan zai fahimta ya haddace kuma nan da nan zai manta
na'am
so zaka fahimta da haddacewa abu ba ne guda biyu shi yasa malamai suka ce wato a fara yin hadda kafin ma fahimta din domin in ka haddace din sai ka zo ka fahimci abin da ka haddace wasu kuma suka ce a ka fara fahimtar abin sannan ka haddace domin matakai biyar ake so mutum ya bi lokacin da yake sauraron karatu na farko ka tara hankalinka ya zama hankalinka yana kai domin idan hankalinka yana wani guri ana yin karatu fa ba za ka fahimta ba balle ka haddace sai ka tara hankalinka sannan na biyu ka samu kyakkyawan nutsuwa sannan na uku ka samu kyakkyawan saurare sannan na hudu ka samu kyakkyawan fahimta sannan kyakkyawar hadda sannan kuma kai ma ka yada domin yadawan ma takan sa kai ma abin ya ƙara zama a zuciyarka wasu ma suna cewa in wanda za a yi aiki da shi ne kai aiki da shi domin aiki da shi kamar kai theory sa ne kuma ka zo kai practical so zaka ka ƙara masa ƙarfin ya zauna a tare da kai wasu kuma suka ce a lokaci ma yakan yi tasiri wajen haddace abu da fahimtarsa to akwai lokutan da hadda ta fi zama fahimta ta fi zama suka ce misali tsakar dare irin mutum ya tashi ƙarfe 3 nan kuma dama da zai kwanta bai mugun cin abinci ba domin kai mugun cin abinci to jikinka zai yi kasala in ka tashi ma hamma za ka yi ta yi kana gingidi so zaka ka ci abinci ba mai yawa ba sannan kuma ka sa abin a ranka kuma ka farka a wannan lokaci da kowa bacci yake sai ɗan kaɗan ne mutane suke tashi a lokacin su yi wani abu to in ka tashi ka sa littafi a gaba kana bin sa a hankali zaka kwakwalwarka tana riƙewa haka bayan sallar asuba da bayan sallar magariba wasu kuma suka ce a abin yana da alaka da magadu wani sai ka ga iyayensa masu kokari masu kwakwalwa ne shi ma sai ka ga ya zama mai kwakwalwa mai kokari shi yasa wasu ma suke ba da shawara cewa idan mutum yana da kokari mai yawa to kuma kai ya aure mace mai kokari da yawa
na'am
saboda idan suka haifi da to sai ya zama irin wani saboda kokarin ya mai yawa sai ga ya zama mental ya zama tababbe saboda kwakwalwar da na uwar da na uban sun hadu sai abin ya masa yawa
karfi da yawa
karfin sai ya masa yawa saboda haka sai ya zama maimakon ya amfana da wannan kwakwalwar ta masa karfi da yawa sai kaga ya shiga shirita da shirmi gashi yana gane komai amma kuma shirita ta yawa to sannan wasu kuma suka ce ya dangana ga nau'in abincin da mutum yake ci har sai ga suna ba da shawara akan wani nau'in shayi da nau'in abinci da mutum zai ci wanda yake ƙara ƙarfin kwakwalwa shi ma kuma ya bambanta daga guri zuwa guri daga yanayi zuwa hisa ne ba na faɗa irin wanda na karanta din don ba dole ne mutum abinda ka gani an rubuta a littafi shekara 300 ko 500 kuma a wata ƙasa kuma ka ce zai daidai da nan ba
haka
saboda haka wani ya ce dabino wani ya ce na'ana shan na'ana wani ya ce zuma wani ya ce kaza duk dai kowa yana faɗar abubuwa ne da suke washe kwakwalwa a fahimtarsa tunda ba wani research aka yi aka tabbatar ko aka kore ba saboda haka dai abin da ya kamata mutum ya mai da hankali akai abu uku ne na farko ka sa wa ranka kana son karatun na biyu ka zaɓi lokaci na tsatse ka yi karatun na uku ka kuma maimaita da yawa domin maimaitawa da yawa takan sa mutum ya riƙe abu takan sa ya gane sannan kuma ka biyar da addu'a
haka ne
sai kuma tambayar Yunusa daga Durmawa a karamar hukumar Bebeji jihar Kano. Shi kuma ya ce a karamar kallon suna tafiya ne haka a cikin mota, sai ga lokacin sallah zai wuce, dan haka sai ya zuro hannunsa ta window ya shafi iska ya taimama ya kuma yi sallah daga nan inda yake a zaune. Ya ce to sallarsa ta yi koko sai ya saki.
Wato abinda malamai suka ce wanda ya tsinci kansa a wani yanayi da bai samu ruwan da zai alwala ba, ko bai samu ƙasar da zai yi taimama ba, to me ya kamata ya yi? Kamar yanzu wannan a ce dama tsoro ne ya sa ba za a iya tsayawa ba, tunda ka ga misali an koro su a wajen yaƙi, ko kuma akwai 'yan fashi da makami ko 'yan garkuwa da mutane, to ka ga ai ba dama a ce a tsaya a wannan dajin tunda akwai tsoro, to kuma ga lokacin sallah zai fita. To sai wasu malaman suka ce si sallar haka yadda ta samu ba tare da alwala ko taimama ba. Wasu malaman suka ce eh, mun yadda si sallar haka amma sun samu lokaci su saki. Wasu malaman suka ce ba za su yi sallar haka ba, ba za su sake ba. Wasu malaman suka ce a'a za su yi sallar haka ba za su sake ba. Wasu suka ce abinda za su yi shine kamar yadda ya dinnan, su nuni zuwa ga ƙasa ko zuwa ga iska, mutum ya shafa a fuskarsa da hannunsa, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum idza amartukum shay'an fa'tu min mastata'tum, suka ce sai su yi sallah a haka domin iya abinda za su iya kenan. Ka gama ganganu biyar kenan, ba za su yi sallah ba za su yi rama ba, za su yi sallah za su rama, za su yi sallah ba za su rama ba, ba za su rama ba amma za su yi sallah, da kuma ba za su yi sallah ba kuma za su rama ta daga baya, da kuma su yi amfani da nuni zuwa ga ƙasa ko nuni zuwa ga iska su shafa a fuska hannunsu da fuskar su su yi sallah. Wanda hakan da ya din in dai har ya cika sharadin guda biyu, na farko yana tsoron rayuwarsa ko tsoro akan dukiyarsa in sun tsaya, kuma ga lokaci zai fita, kaga sharadi biyu, ga tsoro na rai ko dukiya, ga kuma lokaci zai fita. To wannan sharadi biyun sun haɗu, mutum ya yi haka ya sallah babu komai.
Akwai lokacin da zai zama kuma ba tsoron ne ba, shi direban ya ki tsayawa saboda ko ba irin addinin da yake bi kenan ba, ko dai wani dalili.
Ai wannan kuma sakaci ne, ya kamata a san a ina ya kamata a dinga tsaya ba. Ko ba zai tsaya ba akwai inda ake tsaya a ci abinci. To idan musulmi suna shiga mota kuma suka ga ana wuce lokacin sallah, sai su daina shiga.
Sai su shiga ta wanda zai tsaya.
Yawwa, sai ku ce to mun daina shiga motar ka saboda mu muna da lokutan yin sallah, kuma an yadda a lokacin tafiya mu hada sallah biyu. To kuma mun ce maka ka dinga tsayawa a zahar da asar, ka tsaya mai magariba da isha kaki, to za mu canza mu dinga shiga wata motar. To in ya ga zai asarar dukiya, kaga ai dole ya zo ya bi ka'ida, tunda business ne, sai ku nemi na wanda zai bi ka'ida ya sallah. Amma mutum ba zai tafi neman kuma kuɗi kuma ka je ka wulakanta addinin ka ba.
Masha Allah. Malam, idan mace mai saurin ɗaukar ciki ce ya halatta su riƙa yin amfani da robar hana ɗaukar ciki da ake kira condom,
ta ai ba laifi ba ne mace ta zama mai saurin ɗaukar ciki? Wani ma ita yake nema, ya ce da Allah akwai mace mai saurin ɗaukar ciki mai haihuwa da yawa yana so, shi ba ya da haihuwan ne. Wani kuma yaran ne suka yi masa yawa baya son a yi ta haihuwa. Akwai matar da ta ce duk sanda ta samu ciki to fa rigima ya shiga tsakaninta da mijinta, ya dinga fushi, ya dinga ɓata rai, ya dinga nuna damuwa saboda dan me za ta haifa masa ƴaƴa. Ga wasu ma ana ta ko kawai yadda za a biya musu kuɗin makaranta, yadda za a kai su asibiti, yadda za a yi musu tarbiyya ya gagara, kuma tana ƙara haifo wasu. To malamai suka ce babu laifi idan mace da miji sun yadda akan za su dakatar da haihuwa saboda wata maslahar su ko maslahar yaran, amma fa sai su biyun sun yadda. Idan shi namijin mai son haihuwa ne, matar ba ta so, ai kaga akwai matsala. Ko ita tana son haihuwar, shi baya so, kuma abin da yake faruwa, wata mata idan ta ga kana da uwar gida kun haifi ƴaƴa bakwai, sai kuma ita ka zo kanta kace ta yi biyu, kaga ai dole a yi rigima
haka,
cewa za ta yi ni ma ka bari sai na kai bakwan.
An yi daidai.
Ita kuma uwar gida in ta ga an kamo ta a bakwai, sai ta ga a to ni da na shekarar shekaru na tsaya a bakwai, ita ma ta ƙara. Haka sai kaga ana taimaka rigima, ana ta zubo maka ƴaƴa saboda tsaba kishinsu da kowa kowa, sai ta kamo ta a yawan ƴaƴa. To kaga kai kuma baka shirya ba. Musamman harkar tarbiyya ni ta fi bani tsoro, domin yawan ɗan adam ba matsala ba ne in za a bashi ilimi da tarbiyya da aikin yi. Ai cana suna da yawa, amma gashi duk da yawan nan nasu, amma yawan bai zama musu matsala ba. Sun haura miliyan dubu, amma duk da haka kuma ba sa kukan cewa ba su da aikin yi. Kaga ashe kenan yawan jama'a ba matsala ba ne idan akwai tarbiyya da ilimi da sana'a. kuma India tana da yawa amma duk da haka ƴan Najeriya kuma zuwa suke neman aiki India zuwa suke kamfaninnuka suna siyo kaya India duk yawan nan na India kaga bai hana suna da sana'o'in da wata ƙasa har za ta je yanzu ma yafi yawan mutane in ba su da lafiya wai India ake tafiya neman magani India fa wai a ce mu har yanzu ba za mu iya samar da asibitin da za mu yi wa kanmu magani ba sai an dauki mutane an kai su India to kaga ashe yawan jama'a ba matsala bane idan aka ba su ilimi aka ba su tarbiya aka koya musu sana'a da aikin yi wanda haka to sun yadda za su yi ta yadda shi ma ya yadda suna son su dakata haka ba matsala a cikin adabu zifaf Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo matsala azalo yace azalo ba a yi wa ya azalo sai idan ta yadda kai ma ka yadda kuma azalo shine kamar family planning na da kuma sahabbai sun ce muna yin azalo qur'ani yana sauka da wani abu ne da za a hana mu da an hana mu to saboda haka akwai azalo kuma daga baya aka ce koron roba ta fito aka ce allura ta fito tablet ta fito haka dai aka ta fito da wato hanyoyi daban-daban duk hanyar da aka san ba za a cutu ba kuma mata da mijin sun yadda za su dakatar da haihuwan nan dan maslahar su ko dan maslahar ƴaƴan to wannan babu laifi su akan kansu su yi haka
tambaya ta gaba kuma ta fito daga Mujahid dake Dorayi shi kuma cewa yake yi menene hukuncin sanya zobe na azurfa kuma mai dauke da sunan Allah
to sanya zobe na azurfa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an kasa zobe kashi uku akwai zobe na ƙarfi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum da zoben zinare sai ya ce ya zaka yi ganganci ka dauki garwashin wuta ka sa a jikin hannunka sai cire ya jefar sai kuma ya sace ganin sa da zobe na ƙarfi sai ya ce to ai wannan yafi wancan sharri domin wannan adan ƴan wuta ne sai kuma ya ganshi da zobe na azurfa sai ya ce to wannan yayi da aka sa zoben azurfa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa zobe na azurfa ba na ƙarfe ba ba na gwal ba su mata su suke sa na gwal shi ko na bakin ƙarfe wato kamar dama ankwa ne ai da ita ake yin ankwa saboda haka kamar kana wa kanka fatan dauri ne to shi kuma sa masa tambari na sunan Allah ba laifi bane idan za a girmama sunan Allah da aka sa a jiki kamar misali idan mutum ya sa an rubuta masa Muhammadur Rasulullah ko Allahu Akbar ko Subhanallah a jikin zobansa ko wata ayar Qur'ani to kaga na farko dai kaga ba zai dinga tsarki da wannan zoban yana hannunsa ba kaga ba zai dinga shiga ban daki da wannan zoban yana hannunsa ba kaga ba zai dinga shartan majina ko yana shan giya da wannan zoban da yake hannunsa ba duk abin da zai yi wanda zai wulakanta wannan sunan da ya sa na Allah ko na ayar Qur'ani ko na manzon Allah wajibi ne ya kiyaye domin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da zobe da aka rubuta Muhammad Rasulullah amma sai aka fara rubuta sunan Allah din a sama sannan rasulun a tsakiya sannan Muhammad din a ƙasa so da Annabi baya so ya zama sunan Allah yana ƙasa nasa yana sama sai rubuto shi wato in zaka karanto shi ta ƙasa kenan Muhammad Rasulullah Rasul Allah sai aka sa Allah a sama kuma da shi yake buga sitamfi idan an rubuta wasiƙa sai a samu wani abu kamar cingan haka sai a sa sai ka danna a tsakani sai alaman wannan sai ta fito shine kamar stamp ko dabe wato ka manne bakin wasiƙar ko kai mata stamp ko kai sign akai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiƙa za a kai wa kasashen Rumawa sai aka ce masa ai su ba sa karanta wasiƙa idan ba a yi mata sign an mata stamp ba to shine Annabi ya sa aka yi masa wannan sai dinga buga stamp da shi saboda haka kaga ashe za a yi haka amma da sharadi sai an girmama zoban shi yasa yazo idan zai shiga ban daki yana cire zobansa saboda akwai sunan Allah a jiki
akar makalla wani magidanci ne yace yana sayan film din turawa na batsa suna kallo shi da matarsa da aka yi masa magana sai ce ai wai ilimi ne suke koya mallan haka ne
to na farko dai kallon al'aurar wani daban ba matarka ba mace ta kalli al'aurar wani daban ba mijinta ba an aikata haramu na biyu harkar saduwa da iyali baya bukatar sai ka kawo wani kasir ka ga wani yana yi sannan ku sadu da iyalanka budewa kanka kofar barna ce da ko budewa iyalanka kofar barna wata kila abin da kake gani din a cikin film din nan ba fa shi zaka iya yi ba, ba yanayin ka bane, wani yanayi ne daban. Kuma ka nuna mataka ga wani yanayi, kuma kai ka kasa irin wannan yanayi, to ka ka bude mata wata kofa wacce take daban. Sannan kuma ka sa mata sha'awar wasu mazaje daban, domin tana ganin wani namijin wataƙila yana ƙoƙari fiye da kai, ko yana wani abubuwa saboda shaye-shaye da suke yi don su yi irin waɗannan fim ɗin. To ka ka shigo kanka da wata mummunan al'ada. Amma malamai dama can sun rubuta littattafai akan wato yadda ake saduwa da iyali a musulunci. Akwai na larabci, akwai na littafi Rawdul Athar, duk ɗaɗɗan littafi ne ya faɗi siffofi iri daban-daban na kwanciya tsakanin namiji da mace, kala-kala. Kuma kowane kala ɗin mutum zai iya yi ta hanyar karanta a littafin, sai ya aiwatar tare da matarsa. Amma ɗauko wani fim ko wani abu ka aje shi a gidanka, na farko ka ga dai kana ɗauka kai da mata kuke kallo, to wata za ku iya barin fim ɗin yayin ku su ɗauka su gani. Kuma da sun ga cewa ga abin da kuke gani, to su fa ba za su ji cewa ai kuna kallo ne saboda kaza ba, su ma za su ɗauka su koyi fasikanci daga abin da kuka shigo da shi gidanku. So haka ni ina ga wannan gaskiya ba daidai ba ne. Ya kamata tunda akwai littattafai, littattafan ya kamata mu dinga karantawa. Kuma akwai na Turanci, akwai na Hausa ma, akwai na Larabci, duk suna nan ilimin jima'i a musulunci, da sauran littattafai irin su Adabul Firash, irin su Tuhfatul Arus, irin su Bila Khajal ko Sirrilil Gaya. Littattafai ne aka wallafa akan harkar mu'amala, shimfiɗa tsakanin namiji da mace, da dabaru da hanyoyi iri-iri da za a ta yi waɗanda Allah ya halatta. Dama abu bi kawai Allah ya haramta a lokacin mu'amala aure shi ne saduwa da mace tana jinin al'ada, da kuma saduwa da mace ta dubura. Amma in ba wannan ba, duk abin da za ka yi da matarka na istimta, akwai bambanci tsakanin jima'i da istimta. Akwai saduwa, akwai kuma jiyar da juna daɗi wanda ba sai saduwa ba. Suna na hanyoyi daban-daban, kiss ne, runguma ne, duka ga suna hanyoyi daban-daban waɗanda mutum ya nemo ɗin littafai zai gani, tunda abu ne mai nauyi da ba za a iya bayyana shi haka filla-filla, dalla-dalla ta kafafen yaɗa labarai.
Masha Allah. Kuma sauraro, da amsar wannan tambayar muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu riƙa ganewa, muna kuma yin aiki da abubuwan da muke koya, amin. Sai kuma lokaci na gaba insha Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin sannan anan muke sallama da malama, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin, da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai, Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku, da dukkan masu taimakawa domin samun nasarar gabatar da shirin, Habib Ja'far Madubi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Nuru wa jinna, Muhammad wa jinna, Nuru wa jinna, min makka hadi jinna.